Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masararo Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirinmu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai a sakamakon yaduwar cutar coronavirus da ya kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa tarayyar Najeriya headquarter tsaron kasar ta ba da sanarwar murƙushe wani yunkurin kai harin 'yan bindiga daɗi a jihar Katsina. A jihar Tawa kuma a jamhuriyar Nijar muna ɗauke da wani rahoto na musamman kan yadda aikin jigilar fasinjoji ke gudana a daidai lokacin da hukumomin kasar ke yakar cutar coronavirus. Akwai shirin kowa bar gida da kuma sharhin jaridun Nijar, amma sai bayan an saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Litinin shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargadin cewa annobar cutar coronavirus bata ko kusan zuwa karshe ba, duk wada cewa wasu kasashe sun fara sassauta matakan kariyar su. Ku yarda da mu, har yanzu ba mu ga mafi munin wannan bala'in ba, abinda shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa kenan. Ya ci gaba da cewa bari mu tare wannan bala'in, cuta ce da mutane da dama ba su fahimce ta ba. Ya kwatanta cutar coronavirus wadda a fadin duniya ta kama mutane kusan miliyan 2.5 ta kuma kashe mutum sama da 167,000 da cutar mura Spanish flu ta 1918 wadda ta kashe mutane har miliyan 100, amma ya ce irin wannan makoma ba dole bane sai ta faru ba. Yanzu muna da fasaha, za mu iya kauda bala'in, za mu iya kare kanmu daga shiga irin wannan tashin hankalin, a cewar Tedros. Yawancin kasashe sun sassauta matakan da aka dauka kan coronavirus jiya Litinin. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce adadin waɗanda suka mutu a harbin kan mai uwa da wabi har na tsawon sa'o'i 12 ranar Lahadi da ba a taba ganin irinsa ba a tarihi a fadin lardin Nova Scotia yanzu ya kai 18. Trudeau ya yi wa al'ummar kasar jawabi jiya Litinin, kwana guda bayan da wani dan bindiga ya shigar 'yan sanda ya bude wa mutane wuta a gidajensu, ya haddasa gobara tare da kashe mutum 18, ciki har da wata ɗayar 'yan sanda wadda ta yi shekaru 23. A jawabin nasa, Trudeau ya ce irin wannan bala'i bai kamata a ce ya faru ba, duk wani irin nau'in tashin hankali ba shi da matsuguni a Canada. Jama'ai sun bayyana wanda ake zargin da suna Gabriel Wolfman, mai shekaru 51 a duniya. 'Yan sanda sun harbe shi har lahira. Ya zuwa yanzu ba a san abin da ya ingiza shi zuwa kashe mutanen ba. Gurbatan muhalli da kuma iska mai haddasa dumamar yanayi duk sun ragu a fadin duniya, yayin da kasashe ke kokarin shawo kan yaduwar cutar coronavirus ta wajen bawa mutane umarnin zama a gida. Cikin abubuwan da har yanzu ba a sani ba game da wannan sabuwar cuta, haddashin ko wani irin tasiri za ta yi ga muhalli nan gaba. Tun farkon barkewarta a watan Disamba shekarar 2019 har ta zamto annoba, an rufe kasuwanci, kamfanonin jiragen sama sun rage ayyukansu, haka kuma mutane da yawa na yin aiki daga gidajensu, wasu ma sun bar aikin baki daya. Cinkoson ababen hawa ya ragu sosai. Kasashe da yawa a yankin Turai da Asiya sannan a hankali suna sassauta dokar zama gida saboda coronavirus a wannan makon. Daga yin gwaje-gwaje babu kakkautawa zuwa dokar bayar da tazara tsakanin mutane, waɗannan kasashe sun yi ta ɗaukar tsauraran matakai kafin a hankali su fara sassauta wasu daga cikin matakan. Ranar Litinin, ƙasar Koriya ta Kudu ta ɗage dokar rufe wasu wurare da ake ganin sun fi hatsari, ciki har da majami'u da wuraren shaye-shaye da wasanni. Yawan waɗanda suke kamuwa da cutar ya ragu da kusan ƙasa da 10 kwana guda kafin nan. Yanzu muna da damar da za mu iya sassauta ƙa'idojin rage yaduwar cutar da kuma wasu harkokin tattalin arziki, a cewar Prime Minister Koriya ta Kudu Shin Se-kyun, yayin da yake sanar da ƙa'idojin bayar da tazara ranar Lahadi. Dr. Kent Calder, Daraktan Cibiyar Nazarin Ƙasashen Gabashin Asiya na Jami'ar Johns Hopkins, ya faɗa wa muryar Amurka cewa ƙasashen gabashin Asiya ciki har da Koriya da Taiwan da kuma Singapore sun ɗauki matakan bibiyar mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da cutar kafin samun damar shawo kan cutar cikin nasara. Wata gagaruwar faduwar da farashin man Amurka yi ta haddasa rikitowar kasuwannin hannun jari ta Wall Street je Litinin. Kasuwar Dow Jones ta faɗi da maki 592, wato faduwar kashi 2 cikin 100. Ita ma S&P 500 ta yi ƙasa da kashi 2 cikin 100. Sai kuma Nasdaq da ta yi ƙasa da kashi 1 cikin 100. Manyan kasuwannin hannayen jarin Turai a birane irin su Frankfurt da London da Paris dukkansu sun yi sama da wani adadi kalilan, yayin da kasuwannin yankin Asiya wasu suka faɗi wasu kuma suka yi sama. Yarjejeniyar watan Mayu kan farashin gangar ɗanyen mai a Texas ya yi ƙasa a ranar Litinin zuwa $37 da kobo 63 da ke zaman faduwar kashi 100 cikin 100. Matatan man Amurka sun cika makil kuma ba za su iya ɗaukan ƙari ba. Buƙatar man dai ta yi ƙasa saboda babu wasu da ke yin tafiye-tafiye. Daga ƙarshe, ƙarin wasu mambobin babbar jam'iyyar adawa ta Sudan ta Kudu sun koma jam'iyya mai mulki da shugaban ƙasa Salva Kiir ke jagoranta, inda ɗaya daga tsaffin mambobin ke zargin mataimakin shugaban ƙasa na farko Riek Machar da gudanar da jam'iyyar adawar tamkar kamfanin gidansu.
Madalla labaran duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Zamu kuma farawa da tarayyar Najeriya, inda headquarters tsaron kasar ta bada sanarwa cewa jiragen yakin ta sun murkushe wani yunkurin harin ƴan bindiga dadi a jihar Katsina. Daga Abuja, Hassan Maina kaina ya aika mana da wannan rahoton.
Kamar yadda babban jami'in tattara bayanai a headquarters tsaron Najeriya Major General John Enenche ya sanar, sojojin saman Najeriya da ke aikin kafarmakin operation hadarin daji a shiyar arewa maso yammacin Najeriya sun lallasa wani gungun ƴan bindiga dadi a jihar Katsina. Wasu dai gungun ƴan bindiga ne suka afkawa mazauna ƙauyukan Kureci da Kurzan Mai Kuka a karamar hukumar Dutsen Ma, kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani, jami'in sadarwa a headquarters tsaron Najeriya, ke karin bayani.
Wato abin da ya faru a Katsina wani abu ne wanda zamu iya cewa babu dadi, amma dai rundunar sojan saman Najeriya ta maida martani ga wannan hari da aka kai a wannan ƙauyuka na karamar hukumar Dutsen Ma da Dan Musa ta jihar Katsina, kuma an kakkashe waɗannan mutane da dama a cikin wannan abin da aka kai a wannan bangare. An samu asarar rayuka ta bangaren mutane da aka ce an kashe wanda ba su ciwo ba su gani ba. Da gabaya kuma mu hukumar sojan sama ta Najeriya ta maida martani ta kai musu farmaki kuma ta kakkashe mutane. Muna kira ga mutanen jihar Katsina da su ci gaba da ba hukumar sojan Najeriya haɗin kai, kuma su ci gaba da ba da bayanai na musamman idan har suka samu labarin tafiya ko kuma labarin mutanen nan masu garkuwa da mutane da kuma su waɗannan ƴan fashi. Su ci gaba da ba mu haɗin kai in Allah ya yarda za a kawo ƙarshen wannan abu.
A wani farmakin na daban kuma, rundunar tsaron Najeriya ta ce jiya wasu kwamandojin mayakan Boko Haram da dama sun bakunci lahira a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Wannan ya biyo bayan samun bayanan sirri da aka yi da ke nuna yadda ƴan bindigan suka tattaru a wata maboya da ke cikin daji kafin daga bisani a tura musu wani jirgin saman yakin Najeriya domin ya tunkare su, kamar da yadda Navy Commander Abdulsalam Sani ke cewa.
Wato sojojin sama ne wanda suke ƙarƙashin operation lafiya dole suka kai farmaki ga waɗannan mayaka na Boko Haram inda suka kashe mafi yawansu. Wannan an samu bayani ne na musamman daga kafatan musamman wanda ya taimaka ma su sojojin saman wanda suke ƙarƙashin operation lafiya dole an samu halaka mafi yawan waɗannan ƴan Boko Haram.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin tasiri da wannan harare na mayakan Najeriya ke yi akan ƴan ta'addan na Boko Haram da kuma ƴan bindiga dadi a shiyoyin arewa maso gabashin ƙasar da kuma arewa maso yamma. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
La ilaha illallah wa barisan Allah an aka taimaki soja to goyi da muku da daji ko a bakin daga to goyi da muku gunyaki amma banda aikin soja wa za a fara arabi ikon ayin dindutse wallahi ga ruwa na duka amma saboda dai mai yanci akuya ta cire wa kura bindi ta sha araru sai ta rama. Dan mutuwa ɗan maza suke guje soja, ko gida ta da kashe gato da mata tausayin ɗan yaro.
Kuma dala a gaida Hassan mai da kaina da wannan rahoton. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda aikin shigilar jama'a daga birnin Gwanni zuwa wasu garuruwan Nijar, musamman ma waɗanda ke cikin yankin Taba, ya samu babban koma baya a sakamakon bullowar cutar coronavirus ko kuma COVID-19, inda hukumomin na yankin Taba suka tilasawa direbobin shigilar fasinjojin rage cinkoson jama'a cikin motocinsu. Hakan kuma shi ya kawo ƙarin kuɗaɗen shigilar fasinjojin. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na musamman da wakilin muryar Amurka daga birnin Gwanni Haruna Maman Bako ya aiko mana.
Daya daga cikin fannonin da suka ji jiki a jamhuriyar Nijar sanadiyar afkawa ƙasar da cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19 ta yi tura ranar 19 ga watan jiya shine fannin sufuri, inda bayan dakatar da shi a tsawon makonni biyu da hukumomin ƙasar suka yi a can baya, sun ba da izinin a ci gaba da kai da kawowa amma tare da takaitaccen fasinjoji a cikin kowace mota, inda sanadiyar ba shiga ba hita a cikin babban birnin Yamai. Motocin bus ko makar suka ki karba gayyatar hukumomin kasar har zuwa wannan lokacin, ko da yake a sauran sassan kasar ana ci gaba da daukar fasinjojin da kankanan motoci ko kankanan bus. Ibrahim Vandokens shine shugaban kungiyar 'yan sufuri na motoci na kasar reshen birnin Gwanni.
An ba mu na yanzu an kace muna an rage muna nan burkin da zamu duka wale da muna duka mutum 17 dan authorization kin da minister ba mu mutum 19 na finnan har apparently har shutar suna a mutum 19 zai musawa passage 17 19 kenan ko to su aga authorization kin mu kuma su aga insurance kin mu su aga categories kin mu kenan. Yanzu wanga abun ba an ce a ya ta haka nan ba, ba hakan na ba abuna wanda kenan masiba da ta riga ta to kasa an ce yanzu ba kuna ji ko don lokaci ana bayani a zan dan nagarta mutane tsakanin mutane kamar yanzu misali dizinin mutum kujera hudu gare ta kujera nan hudu ko na mutum hudu aka sa ko ole da ana sa mutum nan hudu a ba hakan na ba kenan. Yanzu mu muna sa mutum uku uku kenan ka gani ole da hudu an samu tazara kenan da kujera hudu an samu kenan duka hudun nan kenan so rage bisa ga macin da aka yi an duki 19 to shi na bisa gare shi na an kace ga yadda kamata mu su ma ankar an ce musu ga yadda kamata su sai sun kaga abin nan musu kada tunda su ma an ce su doke rabi sun kaga kamar dabin nan sun ka doka an ce wani sabon suka doka an kace ana ba su 35 to ina jin dai can ka wasu amma da ma gaba kamar sun ka nuna mana kamar abana wanda su sun kaga bai yi musu ba sun dole sai ai hakan tunda in dai an kace ba a san mutum shi dai da tsakanin mutum da mutum a sa ƴar tazara to dole na wanga abin da an ka zai shi.
Matsalar da aka shiga ta rashin walwala kamar yanda aka saba a can baya gabanin abkowar cutar gama duniya ta COVID-19 a jamhuriyar Nijar shine karin kudin fasinja da abin ya haifar, abinda ke kara bayyana cewa kan talaka ne matsala ke karewa a mafi yawancin lokaci. Waɗansu fasinja da ke kan hanyar yin balaguro sun bayyana mini cewa lalle kudin mota sun kara halbawa a halin yanzu.
Ni shiga mota ya mana jara gada ana biya 300 ko da shi ka biya 50 ka biya 50 ka biya yanzu zuwa da ya tsani ya biya yawa ya tsani ne zuwa shi ka biya 50 a biya yawa haka ya tsani sosai kamata ce maka su sabto
Zainab to kari ya za ai tunda haka lamarin ya taho da shi sai ai hankuri da haka nan indai a zo lahiya a dawo lahiya shikenan ana da 300 aka shiga yanzu shi ka biya 50 to a za ai tunda akwai sauki bai da yawa tunda akwai sosoci babu mutane da yawa
sunana jije karin da an kami za mu gode ma Allah dai an zo lahiya ko mu lahiya miza a cikin da lokaci na shigo amin da Allah ka sai hankuri ko yayya miza mu ci ba sai hankuri ba tunda mutun na san tahiya da duk mutun na san ta yadda ba ko nawa an kace in kana da halin sai ka ta in babu hali dole sai hankuri.
A nasa bangaren wani shugaban masu commission motoci mai suna Jafa ya bayyana mini dalilan su na ƙara kudaden passenger
dama dauki mutun tara ta 150 mara 300 idan darjaka da mujaka da 50 yanzu kowa sai yanda aka ciki da an ga su ciwo ga matsala an ga hanya ba sai tafi ni aiki ba to sai aka ce an buda ya za a yi mutane suka ce a ƙara kuɗi sai muka ce a dai wa dokta ne ga fili da hukku an ka fara ta an ga an sa wata matsala to sai a kara to yanzu durai masu tattawa su lori sai aka bada mota mutum bakwai to mutum bakwai ba ta jara saboda ka biya takardu ka biya mai akwai da nura to sai an ga shawara an gani menene za a yi sai an ce to yanzu a dauki tawa jikka 250 madawa jikka 2 galla a dauka jikka 50 yanzu an sa 300 dogara da dauka jikka 20 an mashi ta jikka 50 amma firi da ba ta sha nan wurin shi amma ya Allah yarda ya abin yatta Allah ka sauke ga lamari duk da za ta kuma ta wurin ta da farko sai mu hada mutane su hankuri yare ya da kowa sani kasan duniya kowa kullun ka fada radio kira din labari kullun ka fada teleka din labari to amma ya Allah yarda annabi ne inda abin Allah sa Allah kawo karshen shi to za a mai da firin dotaki amma dai yanzu ta wuce kabi da 50 na ma da jikka dan dabi mu dan fasaji ba shi ga da gobe su hankuri dan Allah ka sauke ga kuma abin zai kuwa wurin shi amma yanzu ka ji abin da ka ciki kullun to shiga mota man suna siwa muna ta tausa da bayyaki su hankuri kada nan bar gare mu na ba iko ta dauki mutum bakwai amma da abin ya luha to za ta kuma wurin ta a cikin tuntara
wannan lamarin ya sa jama'a na ci gaba da yin kira ga gwamnatin wannan kasar da ta baiwa masu harkar sufuri tallafi a irin wannan lokaci na yaki da cutar ta gama duniya ta COVID-19 domin su daina yin karin kudaden mota duddai yanda za ta kai ta kawo ana ganin cewa ta kan kare ne akan talaka Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako. Karfa shafa ana sauraron shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Babangida Abdulaziz Adili Toro doke da shirinsa na kowa ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Ka wanda ba awa ka sace. Darago daranda masu ya zama. Kai wani gonga. Mola wadata, sai wadata ko jami.
Kowa ya bar gida, ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da babban bako
da asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro. Barun bar bakon namu gabatar da kansa. To gare ka bako.
Assalamu alaikum wala Aziz, barka da kaba da damar shigo wannan shiri naka. Ina godiya. A farko dai zan bayyana da kaina, sunana Umar Sanda Idi, da mutanen da suka yi sani na da kiranyan Atuba. To lalle ni ɗan Niger ne a yayin da bagaren anguwar birni birnin Zandar. To lalle kajire bayan da zan baka sanin da nake so mutane su san wane ne ke bayani, ni ɗan da bagaren ne kuma mazaunin nan Amurka cikin gundumar Carolin Linon da gari da ke cin majalin tsoro nan Carolina.
To Malam Atuba, shekara ka nawa anan kasar Amurka?
To a takaice dai sai in ce maka shekara ta 20 na shiga ta daya cikin nan Amurka, kamar yadda kake da tambaya 21 ne na nan cikin Amurka.
Daga Zandar ka zo nan Amurka ko sai da ka zo babban birni?
To lalle da na tashi a nan maganan ne na fara karatu, inda na yi karatu primary, na yi ekwali birni S da ke ce birni S, na yi daga aji daga Tawara har zuwa Tafita da ke ta CE zuwa Samuel, da na samu sassuka na samu kuma na zo CAA college kenan, da ya je birni na yi CAA. Bayan sai ya yi daga nan wani konkur ya fito lokacin zamanin kunci, akwai konkur da ake yi tun da ta yi kwal professional, sai ne konkur na hoto na samu konkur kinan zuwa ina kwal teknik da ake cewa ta sai ta yi kasantar teknikal maro don kacan na ta yi ne shekara uku na dauki shahi na and electricity industrial.
Kina harka yadda ake kula da wutar lantarki ko?
Wutar lantarki ba, shine masu kula da wutar lantarki. Daga kare karatu ma sai na samu aiki a SPCN, dan company da ke sabuli da turare, society Franconie Lensa, Total France, Paris da take da kai kwali a ciki, wutan aka dauke ni sai na yi shekara 13. Bana yi shekara 13 nan ne, daga nan na ce to bari in yarwa an gani in tafi America. Lokacin nan akwai zahi-zahi, duk matasa suna so su fita waje, yana da aiki na ma sai na bari na ɗauki da far volunteer da ce zan taho America in nemi kaina.
Kamar ka amshi kuɗi ga gwamnati ka ce kana so ka ɗauki hutu haka na shekara ko shekara biyu?
To ita kamfanin da nake aiki da su dan ma abin da ya kara ma sa na bar kamfanin da nake aiki saboda wata busta hito. Burskin da ta hito ta zuwa Almai, so na yi postile don ka wannan bus da ta hito sai aka wamu aka samu ina ɗaya daga cikin wanda suka samu burskin nan zuwa Almai a shekara.
Kan maka je kai karatu ne a can kuku?
Yin karatu ƙarin ilimi, su suke ɗaukan yauninka da komi, su da kamfanin da kake wa aiki, so ɗauki cewar sun ɗauki yaunin iyalanka za su maka salari su riƙa biyan ka kuɗinka wanda ya kamata su samu wannan yaunin da za su ɗauka. Amma yaunin karatunka duka watan 18 kama a ne sukolar kenan wata 9 su biyu, su za su ɗauki yaunin su mutanen abin nan Germany. Na samu wannan, amma kamfanin lalle da fari sun so in tai tunda su suka ma bani karihin in nemi wannan burskin. To an yi wani ɗan gwagwarmaya, ka san cikin kamfani akwai tashin hankali da ake yi na ma'aikata, suna so a ƙara musu kuɗi na albashinsu da wasu abubuwa na rayuwarsu. To ni ko a lokacin nan syndicalist ne.
Kana cikin masu ɗan gwagwarmaya?
Manyan gwagwarmaya, kuma ni ne ma gabansu wanda muke na yi tsayin daka na ce sai an gara musu. Wannan abin muka tsaye da kamfani aka yi kamfani wata guda, wannan rufe kamfanin da aka yi shi director na kamfanin bai ya faɗa wannan ra'ayin ba.
Shi daraktan Bature ne koko?
Bature ne dan farkon kasar Faransa. Dan kasar Faransa. Inda lokacin da aka tambaya kara mutane ga kuɗi saboda rayuwarsu ta karu, tunda suna yin aiki. Kamfanin kuma yana samun albashi da kyau, suna samun riba da kyau. Ma'aikata kuma suna wahala. Wannan ni kuma sai na ɗayan daga nace a'a. Sai kamata batun da kasu suna abun kuma ana saida kayayyakin. Mutane kamfani na cin amfani su kuma ma'aikatan da suke bayar da su kusa samu ga rayuwarsu yadda take kuma gaskiya bai kamata ba don wannan abun sai ya kawo aka saida aiki wata guda. Zamanin shugaba na presidentin Niger zamanin Buhari. Buhari ma ya yi magana ya tattauna ya yi komi da komi mu koma muka ce a'a. A sa mana bambancin daga baya abin da ya kai daidai ka ba alheri bayan sai da wata guda aka ce a koma a yi aiki a koma aka aiki to wannan abin ya wa Bature nan ciwo suka ce zan gani za su akwai lokacin da za su samu rana ta rika san tambayi wani abu gare su kuma za su hana ba.
Umaru Sanda Idi kenan ɗan asalin ƙasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro Mungole. Daga ba mu dama tattauna tare da kai cikin shirin Kowa Bar Gida. Gida ya bar shi wani ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC.
To yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Mumuni Barma zai kawo mana sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa hukumar 'yan sandan farin kaya ta fara sauraron mutanen da ake zargi da handame dubban miliyoyin sefa a ma'aikatar tsaro, abinda ke nufin an doshi hanyar gurfanar da su a gaban kotu. Sai dai da alama za a ja lokaci kafin a kammala tantance zahirin abubuwan da suka faru, domin gwamnatin ma'aikata da 'yan kwangila da dillalai masu alaka da gwamnati mai ci ne ake zargi da hannu a wannan tabargaza, in ji Lanketer. Jaridar Le Matinal na cewa har yanzu talakawa na jiran gani a kas dangane da alkawalan da shugaba Isu Muhammadu ya dauka a washegarin bullar cutar corona. Jaridar ta ce a wancan lokaci shugaban ya ce zai dauki matakan sassauta alhalin jama'a sanadiyar wannan annoba ta hanyar rarrabawa masu karamin karfi cimaka kyauta, yayin da a wasu yankunan za a sayar da ita akan farashi mai rafusa. Sai dai wata guda bayan wannan alwashi shiru kake ji a cewar Le Matinal. Jaridar Le Nouveau Republicain ta bayyana cewa rashin hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai yaki da karancin abinci FAO a Niger ya shawarci hukumomin kasar su dauki matakan samar da wadatar abinci bayan la'akari da yadda annobar COVID-19 ke kokarin daurewa yunwa gindi a wannan lokaci da aka shiga yanayin rani wanda ke daidai da shirin soma gyare-gyaren gonaki, a yanda matakin rufe iyakoki ke barazana ga dukkan wasu hanyoyin shigowar kudade daga ketare, lamarin da a ƙarshe ka iya shafar ayyukan noma a damanar da ke tafe. Mu rufe sharhin da jaridar Le Courrier wacce ke cewa 'yan siyasa a Niger sun fara yunkurin kafa gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa a ci gaba da neman hanyoyin kawo ƙarshen takun sakar da ke tsakanin bangarorin siyasa. Bayan da 'yan adawa suka kauracewa tsare-tsaren zaɓuɓɓukan shekarar 2020 da 2021, jaridar ta ce wata majiya ta tabbatar mata da cewa a halin yanzu gishiri ya kama kan kaza, ƙilis ya rage a kai ƙarshen shawarwari kafin a zo ga yi wa 'yan ƙasa bayani a hukunce. Suleiman Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a Jamhuriyar Nijar, a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan ofishin mu da ke birnin Yamai.